Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 8 ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta Alfa Radio yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu mai kiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji ci gaban hirar da muka yi da Dr. Faisal Umar Kaita na Jami'ar Ahmad Bello dake Zaria akan kashewa da kuma sace mutane a jihar Zamfara da ma wasu jihohi a arewacin Najeriya. Akan wannan batu ne kuma muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko ta wace hanya ce za a bi a magance wannan annoba. Lambar mu ita ce 2025025655. Muna kuma dauke da rahoto daga jamhuriyar Niger akan damuwa da yan adawan kasar suka nuna game da tafiyar hawainiya da hukumar zaben kasar take yi wurin shirye-shiryen zaɓuka na shekarun 2020 da kuma 2021. Ali Mustafa Sokoto kuma na tafi da shirin sa na labaran wasanni amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. A karan farko Amurka ta ayyana wani bangare na wata gwamnatin kasa a matsayin kungiyar ta'addanci inda ta ayyana dakarun gwamnatin Iran na IRGC wanda ita ce ke zaman hukumar tsaro mafi karfi a Iran. Shugaba Donald Trump ne ya ayyana hakan a wata sanarwa da aka fitar wadda ke cewa a wannan mataki na ba sabon ba da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta jagoranta an gano cewa ba wai kawai kasar Iran tana tallafawa ta'addanci kadai ba amma dakarun IRGC suna taka rawa a harkokin tallafi da yin amfani da ta'addanci a matsayin wani makami. Sanarwar ta ci gaba da cewa dakarun IRGC sun yi aiki ne wa gwamnatin Iran wanda aikin su shine shiryawa da kuma kaddamar da ta'addanci a doren kasa. Wannan mataki da Amurka ta dauka wanda zai fara aiki mako mai zuwa ya kuma hada da rundunar likin asiri ta dakarun na IRGC kuma zai zamto babban laifi ne a yi wata mu'amala da dakarun. Hukumomi a kasar Libya sun rufe tilan filin saukar jiragen kasar da yake aiki a Tripoli bayan wani hari ta sama da aka kai jau Litinin yayin da ake gwabza fada akan neman ikon babban birnin kasar tsakanin bangarori biyu. Jami'an tsaron filin saukar jiragen saman na Mitiga da ke gabashin babban birnin Libya sun ce zuwa yanzu babu wani bangare da ya dauki alhakin kai harin wanda ya fada kan hanyar tashin jirage amma ba a samu asarar rayuka ba yayin da sojojin da ke biyayya ga kwamandan sojojin kasar General Khalifa Haftar ke ci gaba da kokarin kwace babban birnin kasar. Prime Minister Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya Faiz Sarraj ya kira matakin na Haftar da cewa kokarin juyin mulki ne. Haftar da sojojin da sun samu nasarar rike bayan garin Tripoli ba babban birnin kasar amma Sarraj ya ce dakarun gwamnatin sa a shirye suke su tunkare su. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke Libya ya buƙaci duk bangarorin biyu da suke yakin da su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da jin kai. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane bakwai sun rasa rayukansu yayin da wata zanga-zanga a Sudan cikin ƙarshen makon nan. Yau Litinin ministan harkokin cikin gida ya faɗa wa 'yan majalisu an kashe mutane shida a babban birnin Khartoum lokacin jami'an tsaro suka tarwatsa wasu masu zanga-zangar neman shugaban ƙasa Umar al-Bashir yayin murabus. Mutum na shidan ya mutu ne dalilin zanga-zanga a jihar Darfur a cewar bishara yau Litinin. Juma ta kara da cewa akwai kusan masu zanga-zanga 10,000 da suka yi gangami a wajen hedikwatar sojoji a ranar Asabar wanda shine gangami mafi yawa da aka taɓa yi tun barkewar zanga-zanga a watan Disamba. Tun ranar 19 ga watan Disamba ne aka fara zanga-zangar inda ake zargin gwamnatin Albashir da kawo taɓarɓarewar tattalin arziki wanda ya sanadiyar tashin farashin kayan abinci da mai da kuma haifar da ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje. Daga ƙarshe yau Litinin shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni ya bada tabbacin cewa ƙasar ta shi wuri ne mai tsaro da za iya kai ziyara bayan da jami'an tsaron suka ceto wata ba'amurkiya da direban ta waɗanda wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a wani wajen shakatawa. A wani rubutu da ya ta shafin Twitter, Museveni ya ce za mu yi maganin 'yan tsiraran masu aikata laifuka, kuma ina sanna tabbatarwa da 'yan ƙasar baki ɗaya masu zuwa yawon buɗe ido cewa Uganda ƙasa ce mai zaman lafiya, kuma za mu ci gaba da ganin mun inganta tsaro a wuraren shakatawarmu. Wasu 'yan bindiga huɗu da ba a san ko su waye ba ne suka sace Kimberly Sue Edicott, 'yar shekaru 56 da haihuwa, da kuma direbanta Jean Paul Mirenge a kusa da wani sansani da ke cikin gandun dajin sarauniya Elizabeth a makon da ya gabata. Garkuwar da ta faru ne a yankin Ishasha na wajen shakatawar wanda ke daura da iyaka da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. 'Yan sandan Uganda sun faɗi jiya Lahadi cewa Eliko da Mirenge suna cikin ƙoshin lafiya bayan da aka ceto su. Wata jami'a mai magana da yawun 'yan sandan Uganda, Foley Namai, ta ce masu garkuwar sun yi amfani da wayar ɗaya daga cikin mutanen da suka kama suna buƙatar a biya su kuɗin fansa dala 500,000.
Labaran duniya ke nan ka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bari mu faro rahotannin namu ne daga Jamhuriyar Nijar, inda 'yan adawan ƙasar suka nuna damuwarsu game da yadda hukumar zaɓen ƙasar ta Sani take tafiya hawainiya wurin shirye-shiryen zaɓukan shekarar 2020 da kuma 2021, lamarin da ya haifar da shakku ko hukumar zaɓen za ta iya gudanar da zaɓukan a ranaku da aka tsayar da. Ga Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani.
A taron majalisar warware rigingimin siyasa, wato CNDP, da ya gudana a ƙarƙashin shugabancin Prime Minister Birgira Fini a ƙarshen makon jiya, hukumar zaben ƙasar ta Nijar, wato Sani, ta yi wa 'yan siyasa bayanin halin da ake ciki a yau game da zaɓukan 2020 da 2021, inda aka sanar cewa an yi zubin farko na kuɗaɗen kwangilar haɗa kundin rijistar zaɓe, wato fishe biometric, yayin da aka kammala rijistar sunayen 'yan ƙasar da ke buƙatar takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Sai dai duk da haka, jam'iyyun hamayya da ake kira nonna filiye ba su gamsu da takun hukumar zaben ba, kamar yadda shugaban jam'iyyar Model Ma'aikata Tahiru Gimba ke bayyanawa.
An sa takarda a hannu tsakanin firzankin ta hukumar zaben tasu da wani batu da ya ce zai yi kundin biometric na zaɓe. Babu wanda ya muka zance cikin su ɗaya wanda ya ce rana kaza za a ƙara. Yanzu alhali sauran mu kwata 21 a kai zaɓen na firmator na shugaban ƙasa. Shi kuma nasarar mu na jin ana ta ce ya ce sai wa samu wata 30 zai ƙi da wannan aiki. Shi na zaɓen a tsaya a yi hukumar zaɓe mai 'yancin kanta. A biɗi alƙalai, manya-manya alƙalai da manya-manya hafsoshi na sojojin garbi na police da na duwan wanda sun kai sun an kware cikin wani aiki wanda duduka ta hana mai siyasa shi kamar zama cikin sini permanent. Amma aiki tso bisa ƙiya. 'Yan siyasa za su yi sini a yi zaɓen gaskiya.
Lura da irin waɗannan bayanai ya sa gamayyar jam'iyyun 'yan ba ruwanmu a ta bakin kakakinsu Ambali Dodo fara nuna shakku a dangane da yiwuwar waɗannan zaɓuɓɓuka a kan lokacin da hukumar zaɓen ta ambata a can farko.
Lallai zaɓen ko za a yi shi ba za a yi shi da za a ke so ba, tunda an makara kwarai. Kun ga akwai matsalar tsari, tunda a hiddo kalandiri ɗaya bai isa. Sai an gama da abun da ake cema plan d'action, shi ne takardar daga nuna ayyukan da adadai a gabatar da su kowace rana da kuɗaɗen da ake bukata a yi wannan ayyuka. To a wanga matsayi Sani ba ta da wannan plan d'action.
Sai dai mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta Sani Aladua Amada na cewa ba gudu ba ja da baya akan maganar zaɓuɓɓukan masu zuwa.
Ku gaya ma kowa insha Allahu duka zaben da ya kamata a yi shekara 2020 da shekara 2021 wannan zaɓuɓɓukan sun tabbata insha Allahu. Babu wani tahiya hawainiya wanda ba su sani ba ne suke gani kamar muna tahiya hawainiya, mai mu fanfalaki ne muke yi, kuma insha Allahu yauni da ƙasa ta ɗora mana wannan yaunin za mu sauke shi da ikon Allah.
A ranar 2 ga watan Afrilun 2021 ne ya kamata shugaba Isuhu Muhammadu ya fice daga ofis don damƙa ragamar mulki ga wanda ya lashe zaɓe, inji kundin tsarin mulkin Nijar. Sabili kenan kundin zaɓen ƙasar ya wajabtawa hukumar zaɓe ɗaukar dukkan matakan da za su ba da damar gudanar da zaɓuɓɓuka kafin kammalar wa'adin mulkin shugaba mai ci, ta yadda za a kauce wa taka doka. Sulaiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla Agaiza Suleiman Muni Barma. Kashe-kashe da satar mutane a Zamfara da wasu sassan Najeriya na ƙara ta'azzara, lamarin da ya sa gwamnatin tarayya take ƙara ƙaimi wurin yaƙi da wannan abu. Dr. Faisal Umar Kaita na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya bada shawarwarinsa akan yadda za a shawo kan wannan lamari.
In ba komawa muka yi magawancin tsarin na abin da ake ce kamar community policing, wanda mutane na cikin unguwanni na cikin ƙauyuka suna cikin tabbatar da tsaro na yankunan su, to na abubuwa za a ga suna ta faruwa. Saboda ba wai abubuwa bane wanda ƙarhin soji ko na ɗan sanda zai magance, a'a, abu ne wanda ke buƙatar intelligence, tattara bayanai na me ke faruwa. In ko ba a yi wannan ba, duk yanda kake da ƙarhin soja, in ba ka da bayani, ko kake da ƙarhin ɗan sanda, in ba ka da bayanai waɗanda za su kai ga magance yanayi na tsaro, to sai dai kai tayi, amma abin nan ba zai taba tafiya ba.
To inda a kwana a tashi ake kashe-kashe da sauran abin nan, za a iya cewa aiki ya fi ƙarfin hukuma kenan?
To ba zan riga in ce aiki ya yi ƙarfin hukuma ba, saboda sai dai aikin ya yi mata yawa. Kamar yanzu yanayin tsaro na Najeriya, can akwai wa'ancan North East, akwai wa'ansu kudancin Najeriya, akwai wa'ansu yanzu kuma nan arewa maso yamma ma an ƙara samun wa'annan crisis. To ba zan ce gaskiya ya yi ƙarhinta ba, saboda gwamnatin Najeriya tana da ƙarhin soji, tana da na 'yan sanda, sannan kuma tana da duk abin da ya kamata ta tattara bayanai, tana da su. Sai dai me, watakila su mutanen da ke da haƙƙin yin wa'annan, ya Allah cikin 'yan sandan ko ya Allah cikin sojojin, ko dai ba su da wadatattun kayan aiki da za su gudanar da aikin su da kyau, ko kuma an samu mutanen da ba su iya aikin aka zo aka sa su wajen aikin. To in ba an tabbatar da mutanen da aka zo aka sa ba su ne wa'anda za su iya wannan aikin, za su iya gudanar da bincike, za su iya zuwa su tabbatar da an magance abin, to ba za a taba samun ci gaba ba.
To kamar yadda dazu kake cewa, kamar gwamnati da ke da alhakin tsare jiharsa, kuma shi ne ba shi da iko wato jami'an tsaro ko hukumomin tsaro kamar na soja da na 'yan sanda, wato za ka iya cewa batun nan da aka ɗauko cewa a kafa 'yan sanda matsayin jiha, kana ganin idan an yi haka wannan abu zai iya yin tasiri?
Kaga cikin misali da shi constitution din Najeriya shi ne ya ce ga wanda ke da haƙƙin kula da tsaro na jiha, sannan kuma ga wanda ke da haƙƙin kula da wa'annan jami'an tsaron. To akwai wannan muhawara a Najeriya ta cewa to ai 'yan sandan jihohi, kuma wa'anda ba su son a yi hakan, abinda suka dogara da shi shi ne in aka yi 'yan sandan jihohi, su wa'annan gwamnoni ko ko mutane a matakin jiha za su misusing din wa'annan 'yan sanda da za a yi na jiha. To cikin binciken da muke yi, akwai wa'ansu abubuwa da muka fara ganowa na cewa kila ma ba 'yan sandan jihohi muke nema ba, abinda muke bukata 'yan sandan unguwa, instead of state policing, abinda muke bukata community policing. Saboda su wa'annan mutanen suke zanne cikin unguwanninsu, suke zanne cikin yankunansu, in ƙauyuka ne suke zanne cikin ƙauyukansu, suna da ruwa da tsaki a tabbatar da tsaro na cikin yankunan da suke. Yanzu in ka ɗauko ɗan sanda daga Enugu misali, ka kawo shi jihar Zamfara, ya za ya fara da koyan Hausa zai fara, koko da koyan gane ina ma mutane suke, ina ma aka dosa. Amma yau in cikin wata unguwa a cikin Gusau misali, ka ɗauki ɗan sanda ko jami'in tsaro ɗan wannan cikin unguwa, duk abin da ake hatta cikin ɗakunan mutane ba wai gidajen mutane ba ya sani, su za ga an samu ci gaba na wannan. To mu abin da muke gano shi ne 'yan sandan cikin unguwanni ma muke bukata, ba ma na jiha ba.
To madalla, wato Dr. Faisal Umar Kaita kenan na Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria. Waɗannan shirye-shiryen da ya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ƙarfe 4:45. yanzu lokaci ne kuma da za ku gyara zama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan ta wace hanya ce za a bi a magance batun kashewa da kuma satar mutane a jihar Zamfara da ma wasu sauran jihohin arewacin Najeriya. Kafin nan sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kiran farko daga jihar Yobe. Wane ne daga Yobe?
Assalamu alaikum, sunana Mustafa Jinai daga Damaturu.
To Malam Mustafa, muna sauraron ka.
Yawa, yanzu na kama kun shine nake so a dan taimaka ni ne duniya kin abin da ake tattaunawa.
To abin da muke so wato ku bayyana mana ra'ayinku yadda ake yawan sace-sacen mutane da kuma wato kashe mutane a Zamfara da sauran yoyin arewacin Najeriya, wace hanya kuke ganin za a bi a magance wannan al'amari?
Gaskiya ne wannan, gaskiya wannan hanya guda ɗaya ne, saboda gaskiya hukumomi da jami'an tsaro da kuma manyan gwamnati da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tashi akan wannan. Gaskiya in ba haka ba akwai matsala, saboda za ka ji kwan aka ɗan gaba da za a ce an saki abu kaza, an saki wani kaza, kaga wannan biyu bai kamata ba. In ɗabi a arewacin Najeriya za ka ga wasu abubuwan ka an samu sauki, amma
tattara
sai ka ji kwan aka ɗan ya faru an ce an saki wani kaza, an ji an kashe mutane, kaga wannan gaskiya mu Najeriya mun mu so mu zanna zaman lafiya ne, ba wai a zubar da zuwan mutane.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Kano. Wane ne a Kano?
Kudu Jola ne.
Wane ne?
Hamisu Jola.
To Ahmadu, duniya na sarin ka.
Hamisu Jola, Hamisu Jola ba
Ahmadu. Oh, Hamisu, Hamisu, Malam Hamisu, to bismillah.
Magana Zamfara, magana ta gaskiya, kamata a ce an kawo ƴan sojoji cikakku domin an san hankalinsu a inda suke a Zamfara din nan. To amma an kasa cin musu, to me dalilin haka? Kan da mutanen nan ƴan yankunan suna cewa ga su ana hangen su a dawa, ga su ana ganin su, amma an kasa zuwa inda suke.
To
shi na san ke daure mana kai, shi Buhari yana kallo arewacin Najeriya, shi dan arewa ne, to me yasa ba a yi a Kudu, ba Enugu, Port Harcourt, Kalabari, Bilare, duk ba a yi a can, sai mu a nan arewa ake mana.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je, mun gode da ra'ayi Malam Hamisu daga Kano. Bari mu je kuma jihar Neja. Muji wane ne daga Neja? Salamu alaikum.
Ina wanke hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, duniya na sauraron ka.
To gaskiya mu tambayar ma da muke yi game da alamar da ke kasancewa Zamfara, shigar dokan nan da ainihin Obasanjo taɓa aiwatarwa a Jos game da gwamnan Jos na wancan lokacin, da tashi hankali yau aka sauke gwamna aka ɗaure na soja, ba ta aiki na yanzu? Tambayar da muke wa Buhari kenan. Sannan kuma muna kira ga manyanmu na arewa su tuna ga wannan abin, wa arewa mu ake bazuko ƙasa. Idan ba shi ɗaya ba, idan aka gama da talakawan da suke mulki, kansu abin da zai koma ba, suna da wannan fa.
To mun gode Malam Ibrahim mai wanke hula daga jihar Neja. to ina jin muna dan fama da matsalan na'ura da haka sai a dan mana aikin afuwa wato ra'ayi ne dai muke so ku bayyana muna ta hanyar da za mu a magance wato har yau dai muna jihar Neja bar mu saki daukar mutum na biyu daga Neja wane ne dai mutum na biyu daga Neja
Garba gidan Hannu ne daga Neja
to mallam Garba duniya na sarinka
to ni dai ana ra'ayin ina so kamar yadda aka faɗa jihar Zamfaran ga abu unguwa inda ake wannan tashin hankalin a dauki yan sanda da sojoji to ina ganin shine zai kawo ƙarshen wannan tashin hankulatin
to mun gode mallam Garba daga jihar Neja jama'a kada ku sha'afa waɗannan shirye-shiryen da kuna jin su ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka za ku kira ne ku ba mu da kan yadda wato
hello
na'am wani ne akan layi
Adam
daga ina kake kira
shugaban kasa mai zai hana waɗannan mutane a kai mun sojoji ne a babban kasu kuma duk wanda aka samu mai laifi a kan tumara.
To ina jin kamar yadda muka riga muka gaya muku muna huskantar tangarɗa na na'ura da to muna da kira daga azare
yawwa kana magana da Assalamu alaikum.
Abu alaikum assalam
kana magana da Audu Maro daga Azare.
To mallam Audu Maro muna sarin ka.
Yawwa wannan kira ya kira da jama'a suke Buhari. Buhari ba abin da yake bukata illa irin jama'a su tashi da addu'a. Wannan al'amari ya kamata mu kofa Allah mu yi addu'a Allah shi zai kawo mana wannan ƙarshen al'amari na rayuwa. Shi ne iyakacin maganar da in ji son ga.
To mun gode kwarai da gaske mallam Audu Baro bari mu je Fatakwal wani ne a Fatakwal
daga Fatakwal da Bato Muhammad Karmanaza
to bismillah mallam duniya na sarinka
sai dai ban saurari radio ba ban san abin da kuke magana akai ba
to muna magana ne akan yadda wato mutane za ku ba da ra'ayinku akan hanyoyin da za a bi a hannun kashe-kashe da kuma sace mutane daga jihar Zamfaran sauran wasu wurare a Najeriya.
Yawwa lalle abinda ya kamata dai mutane musamman ma shugabanni na jihar Zamfara da kuma shugabannin da suke duk inda ake samun irin wannan tashi hankali su duba ko me ke faruwa a yankin nasu a fara daga masu unguwanni har gwamna har majalisa amma yadda ake yururuta kamar shi sunan shugaban kasa Buhari yana da hannu ko kuma bai aikin komai akan wannan gaskiya haka bai dace ba ya kamata dai can inda ake tashi hankali waɗanda su ne shugabannin mutane su rika sa ido sosai su kawo jami'an tsaro da kuma abun da ya kamata saboda aka ce wanda yake da daki shi yanda shi yasa inda daki yasa yake yoyo
mun gode kwarai da gaske yanzu bari mu saki komawa Azare jihar Bauchi mu dauke mutum na karshe wane ne daga Azare
ka ba magana da Kamisu a kawunta Azare
to mallam Kamisu
ne bayani na akan wannan lamari ina so ne a wannan lamari ya kamata a ce tun daga Zamfara har zuwa Kano ya kamata a jera jami'an tsaro kowane lokaci kowane na dai ba rana in an ta siya da wannan mutane za a ci nasara a kan
to mazalla
to
mun gode kwarai da gaske mallam Kamisu kuma da kiran ka muka kawo karshe mun gode ma waɗanda suka kira mu da ma masu kokarin kira ba su samu son shigo ba mun gode to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarin wasanni
labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadarmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Za mu soma ne yau da labarin Liverpool wace kocinta ko manajan ta Jurgen Klopp yace yan wasan shi suna kokari su wani abu mai wuya wato su ci manyan kofuna guda biyu na Premier League da kuma na zakaru wato Champions League. Ya Allah kai mu gobe kungiyar ta Liverpool za ta yi wasa da Porto a wasan su na farko na quarter final na cin kofin shi Turai din wanda kuma za su yi shi bayan da suka ci kungiyoyi da dama da suka tsada da Fulham da Tottenham da kuma Southampton wanda ya ba su dama suka samu maki biyu da yasa suka ingije Manchester City a kokarin da suke nicin wannan kofuna din. Sai dai har yanzu ita Manchester City tana da wasa daya da rage da ita Liverpool din wanda wannan yana da cewa har yanzu suna ci gaba da rike jagorancin wannan tafiya da ake yi. To amma duk da haka Klopp ya ce idan kana takarar cin kofuna guda biyu yan wasan ka suna da kuzari ko shi. Kungiyar kwallon kafa ta mata ta Najeriya Super Falcons ta sha kashin ci 2-1 a hannun ƴan Canada a wani wasan sada zumunci da suka yi a yau a cewar mujallar Complete Sports. Canada wacce ita ce ta biyar a jerin gwanon ƙasashe da ke cikin rukunin masu irin wannan wasa ɗin ita ce ta mamaye wasa amma kuma su ƴan Najeriya ne suka fara suka kwallo a raga ta hanyar Desiree Ofarunuzi. Ba daɗe ba mintoci uku kawai ƴan Canada ɗin suka dawo suka rama kuma ƙarshenta dai kamar yadda muka ce suka je suka yi nasarar lashe wannan wasa din. To har yanzu su ƴan Super Falcons din sun ce za su mai da hankali ne kan wasan su na cin kofin Africa ta yamma na mata yayin da suke shirin daura damala wa babban wasan na cin kofin duniya wanda za a yi a Faransa idan Allah ya kamu nan ba da dadewa ba. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta ce tana so ta yi duk abin da za ta yi domin ta taimaka ma tsohon captain kuma tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Najeriya to Christian Chukwumeka Chukwu wanda yake fama da rashin lafiya domin ya miƙe. Shugaban hukumar kwallon kafa ne yanzu a Maju Melvin Pinnick wanda yana cin Ingila yanzu haka shine ya ce ya umarci shugaban kungiyar kwallon kafa na Enugu wanda kuma memba ne shi ma na hukumar kwallon kafa ta Najeriya da ya je ya ziyarci Chukwu domin ya ji abin da yake bukata dangane da rashin lafiyar tashi. Ana kokarin hada hancin kamar dala 50,000 ne na Amurka saboda kawo shi na Amurka din a yi mashi aiki. Christian Chukwu dai shine captain din kungiyar kwallon kafa da ta ciwa Nigeria cup din ta na farko na kalubalen ka na Africa to Cup of Nations a shekarar 1980 lokacin mulkin marigayi Alhaji Sheikh Usman Shagari Allah ya ji kansa. Ha kuma shi Christian Chukwu shine captain din Enugu Rangers wanda suka ciwa Nigeria kofin Cup Winners Cup na farko a cikin shekarar 1977. Ba da bayan haka shine tsohon mataimakin coach na kungiyar farko da ta ciwa Nigeria kofin ta na farko na duniya na FIFA lokacin da ƴan Golden Eagles suka ciwo Najeriya kofin na nasu na ƴan ƙasa da shekaru 16 a gasar da aka yi a China a shekarar 1985. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai mun dawo ta Litinin Allah kai mu mun ba ku lafiya daga Washington.
To ba da yanzu kuma ga Sarfil Hashim Gumal ya dawo da labarai a takaice. To a takaice a farkon wato a karan farko Amurka ta ayyana wani bangare ne wata gwamnatin kasa a matsayin kungiyar ta'addanci inda ta ayyana dakarun gwamnatin Iran na IRGC wadda ita ce ke zama hukumar tsaro mafi karfi a can Iran din. Shugaba Donald Trump ne ya ayyana hakan a wata sanarwa da aka fitar wadda ke cewa a wani mataki na ba sabon ba da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta jagoranta an gano cewa ba wai kawai kasar Iran tana tallafawa ta'addanci kadai ba amma dakarun na IRGC suna taka rawa a harkokin tallafi da yin amfani da ta'addanci a matsayin wani makami. Sanarwar ta ci gaba da cewa dakarun na IRGC suna aiki ne wa gwamnatin Iran wanda aikinsu shine shiryawa da kuma kaddamar da ta'addanci a doren kasa. Hukumomin kasar Libya sun rufe tilan filin saukar jiragen kasar da yake aiki a Tripoli bayan wani hari ta sama da aka yau Litinin yayin da ake gubza fada akan neman ikon babban birnin kasar tsakanin bangarorin biyu.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aikin mu da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Safilu Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham da injiniyan mu na wannan dare Mr. Dan Crafton. Baba Yakubu Makerin daga nan Washington DC nake sallama da ku.
Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin. Salamu alaikum.